Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkamu da wannan haifi. Murtala Faruk sun yi ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa shirin mu na yau Alhamis 14 ga watan Disamban shekara ta 2023. Bayan labaran duniya za ku ji cewa al'ummar kasar Kamaru na kokawa kan karancin man fetur da ake fama da shi a kasar. Amma hukumomi sun tsawar alhakin matsalar kan gurɓatar yanayi.
Wato muna cikin wani mawuyacin hali duba da wato yanayin yanda aikinmu yake, mukan buƙaci wuta wajen gudanar da wato ayyukanmu na yankuna da sauransu, gashi mun kuma karɓi wato kayan al'umma.
Yayin da babban taron yanayi da aka kammala a Dubai ya cimma matsayin sauya shekara daga makamashin haƙo ma'adinai. Kasashe masu tasowa kamar Najeriya na ganin da wuya a dafa kaza a jefa. Za mu kawo muku shirin na ƙasa ba tasawa ba har ma da shirin jaridun ƙasar Ghana. To amma kafin duka waɗannan sai a fara da shirin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da hantsi ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A jiya Laraba, majalisar wakilan Amurka ta kada ƙuri'ar amincewa da gudanar da bincike kan tsige shugaba Joe Biden. Lamarin da ya samu goyon bayan daukacin yan jam'iyyar Republican, duk da karin damuwar da ake samu tsakanin wasu yan jam'iyyar ganin cewa binciken da ake gudanarwa har yanzu bai iya gano wata hujjar aikata ba daidai ba da za a ce shugaba Biden din ya aikata. Sakamakon ƙuri'a da aka kada na 221 da kuma 212 ya samu tarihin goyon bayan daukacin yan jam'iyyar ta Republican da ka iya kaiwa ga hukunci mafi tsauri ga duwani shugaban kasa na tsige shi, wanda hukuncin ya yi da tsarin mulki ya tanada akan aikata wani babban laifi da idan aka tabbatar da aikatawa a shari'ar da majalisar dattawa za ta gudanar na iya kaiwa ga yakice shugaban daga kujerarsa. A wata sanarwa ta ba sabon ba dangane da hankoran tsige shin, shugaba Joe Biden ya dora ayar tambaya game da abin da 'yan majalisar na jam'iyyar Republican suka gani muhimmi a hankoran da suke yi na gudanar da bincike akan shi da iyalan shi. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi ba da yarjejeniyar da aka cimmawa a yayin taron kare muhalli na COP28 da ya ce hanya ce mai muhimmanci da za ta bille ga cimma bukatun da ake da su akan yanayi. Cikin wata sanarwa da aka fitar a jiya Laraba, shugaba Biden ya yi ba mai yarjejeniyar da a karon farko ta samar da amincewa kan gushewa daga makamashi da ake haƙowa da ke yin illa ga duniya da al'ummarta, da amincewa na ruɓanya samar da tsarkakakken makamashi har ninki uku a duniya baki ɗaya zuwa shekarar 2030 zuwa sama. To sai dai shugaba Biden ɗin ya ce har yanzu akwai aiki a gabansu wajen cimma ƙudurorin da aka sa a gaba. A jiya Laraban ne wakilai daga kasashe kusan 200 suka amince a yayin babban taron kan yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya a Dubai na yin ƙaura daga amfani da makamashi da ake haƙowa daga ƙarƙashin ƙasa. A jiya Laraba, dakarun Isra'ila suka ce an kashe sojojinsu 10 a yayin fafatawa arewacin zirin Gaza a hankoran da take yi na ganin bayan mayakan Hamas daga doron kasar Falastinu, yayin da shi kuma shugaban Amurka Joe Biden ya gana da iyalan Amurkawa da Hamas ke garkuwa da su a jiya Laraban. Dakarun Isra'ila sun ce sun kai hare-hare har wurare 250 a 'yan kwanakin da suka shige. Hare-haren da Isra'ilan ta kai sun hada da kai hari akan abin da sojojin suka kira wani ayarin Hamas da ke shirin kaddamar da hare-haren makamai na ruka akan Isra'ila. A yayin wani gumurzu a Gaza, sojojin Isra'ila sun gano gawawwakin mutane 2 da suka ce Hamas ta yi garkuwa da su a harin da ta kai a watan Oktoba da ya janyo mai da martani daga sojojin Isra'ila. Wani mai magana da yawun dakarun rundunar tsaron Isra'ila ya ce Hamas na rike da mutane da ta yi garkuwa da su a gine-ginen ƙarƙashin ƙasa a yankuna da ke cinkushe da jama'a a sassa daban-daban na Gaza, abinda ya sa ayyukan ceto ke da sarƙarƙiya. Amma ya ce hakan ba zai sa Isra'ilan ta yi ƙasa a gwiwa ba a ƙudurinta na kubutar da dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Tunan ba da jimawa ba, Hauwa za ta sake dawowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan, al'ummar kasar Kamaru na kokawa kan karancin man fetur da ake fama da shi a kasar, lamarin da suka ce yana shafar rayuwar yau da kullum har ma da tattalin arziki. To amma hukumomi sun dora alhakin matsalar kan gurɓatar yanayi tare da shan alwashin ɗaukar matakan shawo kan matsalar. wakiliyarmu Maimunatu Sadu na dauke ta karin bayani.
Sama da kwanaki uku kenan ake azabtuwa game da karancin mai fitar a Kamaru, mashayar mai a cikin makil da mutane, amma sai ga wanda yake da rabo zai samu. Zaka kwashi sa'o'i kana tsaye kan layi, kuma adadin lita da kake so ba zaka samu ba, saboda ana buƙatar cewa kowa ma ya samu koda kadan ne. Kuma wannan lamarin ya fi shafan manyan biranen kasar Kamaru kamar Yaounde, babban birnin kasar, Douala, Bahoussam da Baluwa. Mun tuntubi daga cikin mabukata.
Effectivement, cette pénurie depuis quelques jours en fait elle affecte énormément.
Hakika wannan karancin man fitar da kusan ɗan kwanakin nan har zuwa yanzu ya haifar da cikas ga al'umma da dama, musamman kamar ni, saboda koda yaushe ina amfani da mota ne wajen kai kawo na. Jiya ne na taci sa'a na samu aka dora mini na jaka biyar amma bai ishe ni ba.
5 min de carburant mais ça n'a pas pu suffire.
Wannan karancin man fitar ya shafi wasu kamfanonin da suke yawan amfani da motoci, manyan motoci masu jigilar kayayyakin abinci ko na ɗan kasuwa, haka zalika masu ƙananan masana'antu, musamman a halin yanzu da ake fama da dauke-dauken wutan lantarki da ya kamari a ƙasar. Masaurare Muhammad Shafi'u tela ne, kuma yana da shago, ba zai iya aiwatar da ayyukansa kamar yadda yake bukata ba.
A gaskiya a halin yanzu wato muna cikin wani mawuyacin hali, duba da wato yanayin yanda aikinmu yake, mukan buƙaci wuta wajen gudanar da wato ayyukanmu na ɗinkuna da shauransu. Gashi mun kuma karbi wato kayan al'umma, inda abin yake faruwa kuma a ƙasar Kamaru wato yanzu muna samun wato ƙarancin wutan lantarki, ba ma samun daman da zamu aiki, kuma hakan koda mun tafi wato a petrol station wajen sayan wato man fetur kenan, hakan ma muna fuskantar wato mawuyacin hali ta yanayin da mun tafi dole sai mun tsaya mun jira mun bilahi. Wasu lokutan ma za mu tashi tun karfe 8 na safiya, mun ba za mu samu mai ba har kusan karfe 3 zuwa 4 na yamma, sannan muke ainihin samun mai. To gaskiya wannan halin da muke ciki hakan yana matukar wato damun mu. Ya kamata gwamnati ta kawo mana dauki duba da wato halin da muke cikin haka.
Sannan har ila yau dai wani dan a caba yana kokawa da jarkarsa a hannu.
Sabti da videos da kinu sama shi. Deus da regard ya samu.
Tun karfe 2 nake nan. Tun karfe 2 nace muku, tun karfe 2 bamu yi barci ba. Tun karfe 2 nake da jarkata a hannu, bamu samu mai ba. Karfe 2 da muke shakile tele muke jiran mai amma babu.
Deus da ni kinu sama ka fu ko atane lo cabron ya pa.
A halin yanzu da ake ciki dai, ministan ruwa da makamashi Kasir Elundu Esomba ya sanar da dawowar mai a cikin manyan birane. Kawo yanzu jirgin mai dauke da kubik mita 13,000 na sofa ya iso tashar jiragen ruwa na birnin Douala, inda aka yi tsare-tsare da kamfanin dillancin mai na Kamaru SADP don sauke manyan tankoki mai 81 saboda rarrabawa mashayar mai na biranen. Haka zalika ma jiragen kasa za su aiwatar da wannan aikin, inda minista ya sake sanar da isowar wasu jiragen ruwan dauke da sofa din a ƴan makonnin nan. Maimunatu Sadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Douala a kasar Kamaru.
A gaida Maimunatu Sadu, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma ga Hauwa da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaban sojin Pakistan yana birnin Washington a wannan makon, inda yake neman agajin Amurka game da abin da Islamabad ta yi zargin cewa makauciyar kasar ta Afghanistan ta zama wani tudunmin tsira ga 'yan ta'adda. Kwararru a harkar tsaro sun ce Janar Asim Munir na kokarin jin ra'ayin jami'an tsaron Amurka ne don amincewa cewa kungiyoyi irin su Tahrik al-Taliban TTP da kungiyar fafutukar kafa kasar musulunci ta Khorasan ISK ba wai kawai barazana ne ga Pakistan ba, amma barazana ne ga tsaron ita kanta Amurka da sauran duniya. Shugaban cibiyar Wilson da ke kula da harkokin kudancin Asia, Michael Wildman, ya lura cewa ko da shike Pakistan na buƙatar tausayawar Amurka a damuwar da ta nuna kan yaƙi da ta'addanci, akwai hulɗa tsakanin dakaran Amurka da na Pakistan da ta haɗa da haɗin gwiwa a yaƙi da ta'addanci na tsawon shekaru da ma musayar ilimi da bayar da horo. Hukumar Abinci ta Duniya ta yi gargaɗi a jiya Laraba cewa akwai bala'in yunwa da ke shirin afkawa Sudan. inda watanni da aka shafe ana rikici da tashin farashin kayayyakin abinci da karancin girbin amfanin gona ya sa mutane da dama fadawa yanayi na yunwa da ke bukatar agajin gaggawa. Mai magana da yan kungiyar ta WPF a Sudan, Lenny Kensley, ya shaida manema labarai cewa a halin yanzu dai kimanin mutane miliyan 18 ke fuskantar matsananciyar yunwa a Sudan, adadi da yake yawan daukacin al'ummar kasar Netherlands, ya kuma ninka har sau biyu akan yadda adadin yake a daidai irin wannan lokacin a shekarar da ta gabata. A tsakiyar watan April ne dai fada ya barke tsakanin sojojin Sudan da dakarun katta kwana na RSF da ya daidaita mutane miliyan 6,600 a ciki da wajen kasar. Kokarin da aka yi ta yi domin ganin an yayyafa wutar rikicin ruwa dai bai yi nasara ba.
Gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gabanin kasashen da suka halarci babban taro kan yanayi na COP28 da aka kammala a Dubai sun ci mai rijejeniyar yin kaura daga amfani da makamashi da albarkatun man da ake haƙowa. Sosai dai kasashe masu tasowa irin Najeriya ba su yi na'am da wannan matsayar ba, musamman saboda sun dogara ne ga albarkatun ɗanyen mai domin samun kuɗaɗen shiga. Wakilinmu a Abuja, Timothy Obezu, ya haɗa mana wannan rahoton da za ku ji fassararsa daga Muhammad Hafiz Baballe.
A ranar Laraba ne aka rufe babban taro kan yanayi na COP28 a Dubai, inda aka rattaba hannu kan yarjejeniyar sauya sheƙa daga man fetur da iskar gas da kuma coal, a cikin abinda daftarin ya bayyana da daidaicewa da ingantaccen tsari da ke fatan rage gurɓatacciyar iska da sauƙaƙa ɗumamar yanayi. Wannan dai ita ce irin wannan yarjejeniya ta farko da za ta kauce wa amfani da albarkatun mai, tun bayan da aka fara taron na shekara-shekara kusan shekaru 30 da suka wuce. Yarjejeniyar ta kuma nemi rubanya yawan sabon makamashi mai tsafta a duniya nan da shekarar 2030, tare da inganta fasahar zuke gurɓatacciyar iskar carbon da za su iya tsaftace masana'antu masu wuyar tsarkakewa. Shugaban COP28, Sultan Al-Jabbar na Dubai, ya yaba da yarjejeniyar, amma ya ce aiwatar da ita ne zai nuna nasara ta gaskiya. Peter Tafa, tsohon daraktan kula da yanayi a ma'aikatar muhalli ta tarayyar Najeriya, ya amince da hakan.
This is not the first time that decisions have been taken.
Ba wannan ne karon farko da aka cimma matsaya kan tattaunawar sauyin yanayi a taron bangarorin da ba aiwatar da su gaba ɗaya ba. A zahiri yana da kyau ga yanayi da kowa ya kamata ya sa hannu a ciki. Sai dai wasu ba su ji daɗin yarjejeniyar ba, kasashe masu tattalin arzikin man fetur na ƙungiyar OPEC, ciki har da Najeriya, da farko sun yi kunnen ƙashi da kiraye-kirayen da kasashe sama da 100 suka yi na ɗaukan tsauraran matakai kamar daina haƙo albarkatun mai gaba ɗaya. Salisu Dahiru shi ne daraktan Majalisar Kula da Sauyin Yanayi ta Najeriya, ya halarci zaman taron a Dubai a ranar Laraba.
There's no fairness. There's no justice. There's no equity.
Babu adalci da daidaito a cikin abinda aka kira matsayar neman kasashe masu tasowa ko kuma neman kasashen Afirka da hayakin su ya kai kashi 3% kawai su fara daina haƙo mai. Suna da wata ɓoyayyar manufa, su ne waɗannan kasashe da ke kiran kan wannan Amurka da Tarayyar Turai da wasu 'yan kaɗan. Waɗannan albarkatun man suna da matuƙar muhimmanci ga kasashe masu tasowa don su ɗanɗani daɗin ci gaba. Abinda a koda yaushe muka tsaya a kai shi ne mu tsarkake mai da iskar gas ta yadda za mu samu tsaftataccen makamashi. Masu suka sun ce fasahar tana da tsada, kuma wata dabara ce ta karkatar da hankalin kasashe daga ci gaba da samar da albarkatun mai. Man fetur na samar da kashi 95% na kudaden shiga da Najeriya ke samu daga kudaden waje. Tarfa ya ce dole ne hukumomi su fara duba wasu wurare domin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya.
There's a lot of investments now going on towards the green.
Akwai wuraren saka hannun jari da yawa a halin yanzu da ke kaiwa ga tattalin arzikin makamashi mai tsafta ga Najeriya. Ba za mu ware kanmu ba, duk da cewa da dainawa ko rage amfani da man fetur zai yi tasiri ga tattalin arziki, amma yanzu lokaci yayi da gwamnati za ta fara karkata zuwa wasu hanyoyi. A wani sharhi da ya rubuta a gidan talabijin na CNN da aka wallafa a ranar Laraba, shugaban Najeriya Bola Tinubu ya ce Najeriya ta fara shirye-shiryen sauye sheka daga albarkatun mai, amma kasar na buƙatar dala biliyan 10 a duk shekara har zuwa shekarar 2060 domin cimma shirinta na sauye sheka. Tinubu ya kuma soki lamarin kasashen da suka ci gaba da rashin cika alƙawarin bayo kasashe matalauta dala biliyan 100 domin daƙile illolin sauyin yanayi. Duk da haka, masana sun ce yarjejeniyar na COP28 za ta iya zama wani sauyi ga duniya idan aka samu kudirin siyasa da kuɗi don cimma manufofin da aka sa gaba.
To madalla, masu saurare, kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waƙar. Kana manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya, shirin ya samu bakuncin ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin nakasassun arewacin Najeriya, Yarima Suleiman Ibrahim, mai larurar makanta da ke bincike akan zamantakewar al'umma musamman abin da ya shafi sha'anin tsaro. A cigaban hirarsa da wakilin muryar Amurka a Abuja, Madina Dauda, bakon shirin ya nuna damuwa kan yadda a wasu jihohin Najeriya hukumomi ke farautar masu bukata ta musamman da suka rungumi bara a sakamakon rashin madogara. To amma za mu dora daga inda yake bayani game da irin gudunmuwar da nakasassu ke iya bayarwa wajen magance matsalolin tsaro.
To wannan bincike-binciken da kake yi, ai wani zai so ya tambaya, ta yaya kake bincike-binciken nan, kai mai laruran gani?
To ai wannan wani abu ne na sirri. Idan nace ga hanyoyin da muke bi don mu wannan binciken, zai zama mu iya dakile ayyukan da za a yi. Amma wanda muke ba su report sun san hanyoyin da muke bi don mu yi wannan binciken. ko dake muna bincike akan inta da su ma suna bincike akan su wane ne masu bukatar musamman ina son ga miki cewa da gwamnatin mu na arewa za su ba mu dama su doke mu kamar yadda bisa wani baiwan da Allah ya muna tun na son tabbatar miki da cewa mutane masu bukatar musamman za su ba da guduma fayda guduma da jami'an tsaro suke barwa na taba ga mashi ministan tsaro nace kudin da ake ware ma ma'aikatar tsaro idan aka ware musu su dauki wannan kudin su danka ma masu bukata na musamman to mun samu kawo karshen ta'addanci cikin ruwan sauki ba tare da mutane sun sani ba misali akwai wani dan ta'adda ne sai yazo sai tada wani ɗaya daga cikin PRO din mu na ƙasa sai ya same shi ce da Allah an gunnan wane ne attajiri shi tunanin sa a tunda mutum ne wanda baya gani ba zai yin komba shi kuma sai ce an gunna ai ko attajiri sai dauki ya sa hannu a waya ba tare da shi wancan ya sani ba ya ci gaba da recording murjar sa bayan yana barin gurin sai ya kira mai angon su sai sanar da shi yace akwai mutum kaza kaza da ya min tambaya amma naga naji motsi kafar sa ya gangara ta guri kaza annan mai angon ya bada dama aka zo aka sa mutane aka zo aka mashi mun da aka bincike an tabbatar cewa dan ta'adda ne abinda suka so su yi sun so ne a wannan lokacin su haddasar da wata rigima gagarumin rigima hadda kuma a rasa rai amma mai bukatar musamman shi ya bada wannan taimakon kuma har yanzu muna koyar da mutane mu cewa in sun shiga wani guri musamman kamar Maiduguri ko Zamfara idan suka ji ana harbe-harbe maimakon baka gani ko kana da lullar kafa ka ci gaba da gudu to akwai wasu hikimomin da muke ga musu cewa ga hanyoyin da ya kamata su bi don su samu kariya da kariya kuma Ubangiji wannan aikin da muke fa ba a biyan mu
kuna yi don Allah ne ko
don Allah kuma muna yi ne don a gane cewa masu bukata na musamman za su yi abubuwa a society tunda har gwamnati ta yadda ta samar da makaranta na masu bukata na musamman to ya kamata ta gane cewa masu bukata na musamman za su yi abubuwa kala-kala kuma wanda zai taimake su inda suke da kuma kasar da kuma jihohin da suke amma ba kawai don Allah ya sa kuna da wani mai bukata na musamman kai ku dauko kwarya ko koko ku bashi ce je ka na Annabi su baka kauyanci ne kace sai in mai bukata na musamman wanda kuke tare da shi sai ya je ya bara kafin ya ciyar da iyalansa kai anguwa kana nan kana ta da kai Hajja Madina ba alfahari ba cika baki ba ni yarima makotana ina taimaka musu duk masu lafiya ne
to yanzu kai da kake yawan bincike-binciken nan shin wasu na'urori gare ka ne na zamani da wanda baya gani yake iya amfani da su
Hajja Madina an samu ci gaba a yanzu wanda mu a matsayinmu na masu bukata na musamman muna amfani da wansu hikimomi da kuma basiran da Allah ya bamu shi yasa nace miki idan muka yawanta faɗa hanyoyin da muke bi watakila ya zama kalubale ga wayansu mutanen mu
to
shi yasa ba ma iya bada bayanin komai amma dai ina son tabbatar miki da cewa duk wanda suka san ku duk wanda suka san membobin mu sun san masu bukatar musamman zuwa sun waye amma mu bukatar babban abin da yanzu yake dame mu shine ita gwamnati ta waiwaye kan masu bukatar musamman wannan hukumar masu bukatar musamman a bashi dama kada zama hukuma ce a baki wannan kudaden da ake fitar ma da ma'aikatar tsaro ko kuma hukumar tsaro da an dibi wannan kudin an zuba shi a ma'aikatar hukumar masu bukatar musamman ina son tabbatar miki da cewa da an taimaki masu bukatar musamman na samu labarin cewa gwamnati suna cewa akan masu bukatar musamman wai dan suna bara Hajja Madina bana goyen bayan bara da bara wani abu ne mai kyau da ni da na fi kowa yi amma tunda na fuskantowa ba abu ne wanda zai na kaskantar da kai iyalai na koyaushe idan na bara zaɗin kallon su a matsayin kaskantattu to shi ne ne da cewa bara ba abu ne mai kyau amma baka hana mutum sanar da shi ya san kawai hanyar da zai ci abinci baka hana shi ba tare da ka bashi wani hanyar da zai dogara da kansa ba
to masu sauraro nan zamu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe zamu so da ci gaban wannan tantaunawa a madadin Yarima Suleiman Ibrahim mai bincike kuma shugaban wata kungiyar makafi a Najeriya da wakilin muryar Amurka Abuja Madina Dauda ni sune Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya madalla ya gaida Suleiman Mumuni Barma yanzu kuma sai sharhin jaridun kasar Ghana
da jaridar da Herald da muso masharhin jaridun nan kuma babban labarin ta shine tsarin ilimin na manyan makarantun sakandare kyauta na Akufa Ado ta rushe. Jaridar ta ce tsarin manyan malaman makarantu an adakatar da su a dalilin karban kuɗi da suke ba bisa hanya ba a waɗannan makarantu. Ma'aikatar ilimi daga dukkan alamu ta kasance cikin damuwa abinda ya matsanta ta dakatar da tarin manyan malaman manyan makarantun sakandare fadin kasar tana mai zargin su da karban waɗansu kuɗaɗe hannun ɗalibai da sun ka hada da kuɗin bola da na bare ƙwarin gwiwa da jakan abinci na tabbin ɗalibai wadda ya kashata da tsarin ilimin SHS kyauta na Akufa Ado. Jaridar Daily Guide kuma ta ruwaito wannan labarin. Ofishin mai shari'a na musamman baya da amfani. Jaridar Daily Guide ce ta ruwaito wannan labarin tana mai faɗan cewar adaman kwanan baya na majalisar dokoki kakakin majalisar dokokin Alban Bagbin ya bayyana rashin ɗaukan ofishin mai shari'a na musamman da wata kima yana mai siffarta wannan ofishi da cewar ba shi da amfani game da yaƙi da cin hanci. Kakakin majalisar Bagbin ya yi wannan na kuruci ne yayin wani zaman da ake tattaunawa a ƴancin mutane azancin wato irin zamantakewar da suke sanyi dangane da aure ko kuma da jima'i. Ya jaddada cewar ofishin ba zai iya cimma wani sakamako mai muhimmanci ba yana mai bada shawaran cewar sashen na Attorney General kamata yayi a raba shi da ma'aikatan shari'a jikakakin majalisar dokoki Bagbin. Jaridar The Chronicle wannan labarin ta ruwaito Bobin Hobson da Unto doka an kakkaɓe su daga jam'iyyar NPP mai mulki. Jaridar ta ce jam'iyyar New Patriotic Party ta kore wasu mambobin ta guda hudu saboda suna goyin bayan wani dan takaran daban maimakon zaɓin jam'iyyar game da abin da jam'iyyar ta ce ne halayen waɗannan mutane guda hudu magoya bayan da Butterfly ta kaucewa tsarin mulkin NPP musamman doka mai lamba uku. Waɗannan mutum guda hudu ya Bobin Asama wanda shine tsohon daraktan sadarwa na jam'iyyar da Hobson Adoye tsohon dan takarar majalisar dokoki na Kwanka Tamansu da Rana Ohinintu tsohon babban mazatakarda da kuma Boniface Abubakar Sadiq tsohon mamban majalisar dokoki duk halayensu sun kauce wa ka'ida da kuma dokan jam'iyyar NPP mai mulki. Da wannan muka iso karshen sharhin jaridar na yau. Radwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra ga
wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
A jiya Laraba majalisar wakilan Amurka ta kada ƙuri'ar amincewa da gudanar da bincike kan tsige shugaba Joe Biden lamarin da ya samu goyon bayan daukacin ƴan jam'iyyar Republican duk da ƙarin damuwar da ake samu tsakanin wasu ƴan jam'iyyar ganin cewa binciken da ake gudanarwa har yanzu bai iya gano wata hujjar aikata ba daidai ba da za a ce shugaba Biden din ya aikata. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi ba da yarjejeniyar da aka cimmawa a yayin taron kare muhalli na COP28 da ya ce hanya ce mai muhimmanci da za ta bille ga cimma bukatun da ake da su a kan yanayi. Cikin wata sanarwa da aka fitar a jiya Laraba, shugaba Biden ya yi ba mai yarjejeniyar da a karon farko ta samar da amincewa kan gushewa daga makamashi da ake haƙowa da ke yin illa ga duniya da al'ummarta. A jiya Laraba, dakarun Isra'ila suka ce an kashe sojojinsu goma a yayin fafatawa arewacin zirin Gaza a hankoran da take yi na ganin bayan mayakan Hamas daga doron kasar Falastino, yayin da shi kuma shugaban Amurka Joe Biden ya gana da iyalan Amurkawa da Hamas ke garkuwa da su a jiya Laraban. Dakarun Isra'ila sun ce sun kai hare-hare har wurare 250 a 'yan kwanakin da suka shige. Hare-haren da Isra'ila ta kai sun hada da kai hari akan abin da sojojin suka kira wani ayarin Hamas da ke shirin kaddamar da hare-haren makamai na ruka akan Isra'ila.
Masu saurare, a nan muka kawo karshen shirin namu na yanzu. Sai can an jima da karfe 4 na yamma agogon Najeriya, za a ji wasu abokan aiki da wasu sababbin shirye-shirye. yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya tsara shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ne Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.